الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Wai sallah ta nafila tana buƙatar tare iƙama? Amsa shi ne a'a. Sallah ta farilla da ta nafila sun bambanta ta wannan fuska. Wannan iƙama na kasancewa da sallah ta farilla, amma nafila ba maganar ta da iƙama. Domin ba a taɓa samun hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tare iƙama a sallah ta nafila. Na'am. Wai tambayar malam ko kuma mu ce ƙarin bayani. Mutum ne ya auri mace, kafin ya kwanta da ita Allah ya masa rasuwa, shin za ta yi idda ta takaba ko ba za ta yi ba? Idan an riga an ɗaura aure, ko da mutum bai kusanci mace, idan Allah ya masa rasuwa, to abubuwan nan guda uku sun tabbata a kanta. Abu na farko, sadaki dai ta ci shi gaba ɗaya. Iya abin da ya yanka mata na sadaki, to gaba ɗaya ta ci shi. Saboda ƙa'ida malamai suka ce al-mautu kad-dukhul, mutuwa tamkar mutum ya shiga ɗaki da mace ne. Saboda ba abin da ya sha makance tsakanin shiga ɗaki da ita illa mutuwa. Tare da cewa in ka auri mace, kafin ka kusance ta, ka sake ta, ka ga bata ci sadaki gaba ɗaya. A ƙa'ida ta shari'a za a raba wannan sadaki tsakiya a bata rabi, rabi dole za a dawo ma da kayanka. Amma in ka riga ka keɓanta da ita, to wannan ta ci sadaki gaba ɗaya. Ta ci sadaki gaba ɗaya. To don haka idan mutum ya auri mace Allah ya masa rasuwa, to ta ci sadaki gaba ɗaya. Abu na biyu kuma za ta yi idda a matsayinta na ɗiya, idda ta takaba wata huɗu da kwana goma. Saboda me yasa? Cha za a yi matar mijin wancan Allah ya masa rasuwa, tunda matar shi ce, shi kuma dole ne a nan ta yi masa idda, idda ta takaba. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke cewa والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وبنجي تعالى يجي وندا الله يكي كربان رايوة سدقة كيون أكو جماعة مؤمنة سكا موتو سكا برماتا. وبنجي تعالى يجي ودنماتا سيجرا ga kawunan su wata hudu da kwana goma. Ma'ana ba maganar zancen aure, ba maganar kwalliya, ba maganar ƙaura daga gidan mijin, in dai ba da wata larura ba sai an cika wata hudu da kwana goma, shi ne ake kira idda ta takaba, ko kuma ka kiraye ta da larabci iddatul wafa. An gane ko? Dole ne ta yi wannan idda ta takaba. Bata keɓanta ba cewa sai ya shiga ɗaki da ita, ko bai shiga ɗaki da ita ba yana kanta dole sai ta yi idda. Sannan abu na uku, dole a raba sadaki da ita, wannan a raba gado da ita. In yana da ɗako shi ka, za a kasa dukiyar shi kashi takwas a ɗauɗe a bata. In ba shi da ɗako shi ka, za a kasa dukiyar shi kashi huɗu a ɗauɗe a bata. An gane ku? Domin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين matar ka ce ka mutu ka barta to dole anan tana da gado a raba ku ga abata daya in ba ka da dakoji ka in kana da dakoji ka a kasa takwas a daure abata irin haka ya faru Abdullahi dan Mas'ud Allah ya fara masa yadda irin wannan kadiya ta zo maka aka zo masa da maganar cewa mutum ne ya auri mace kafin ya kusance ta Allah ya masa rasuwa shin menene matsayinta Abdullahi dan Mas'ud ya bincika ba shi da wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka Abdullahi dan Mas'ud yace sadaki dai yace a iya ijtihadi da za a ba ta sadaki gaba daya yace kuma za ta yi idda ta mutuwa shine ta kaba wata hudu da kwana 10 yace kuma gado dole za a raba da ita rife bakin sa ke da wuya a nan majalisin sa sai wani sahabi ya tashi yace wallahi yanda ka yanke wannan hukunci yace wallahi a gabana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke wannan hukunci ga wata mata da ake kiranta Dirwa bintu Washi mijinta ya aure ta Allah ya mata rasuwa kafin ya kwanta da ita aka zo da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ta ci sadaki gaba daya maza Allah ya ce kuma ta je ta yi idda ta mutuwa maza Allah ya ce kuma dole za a raba gado da ita wannan hadisi ne sahihi tabbatacce akan wannan hukunci don haka kenan anan abinda muke so mu gane rashin shiga daki da ita baya nuna cewa ba za ta yi ta kaba ba matar da ka sake ta kafin ka shiga daki da ita ita ce babu idda akan ta a yau ma in ta samu miji sai a daura mata abu da nasi na alqur'ani in saki ne mutum yayi kafin ya kusanci mace to wannan ba maganar idda akan ta kamar yanda can cikin suratul ahzab ubangiji ta'ala ke cewa ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila idan ka auri mace kafin ka kwanta da ita in kace ka sake ta ba magana sai ta yi idda inda sahi ka take ta kafin bare shi in ta samu miji sai a daura mata aure an gane ko amma ita mutuwa in mutun ya mutu dole ne mace sai ta yi idda ta kaba da lafsi wanda yake na alqur'ani kamar yanda kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana nan kenan kusantar mace ba sharri bane bane idda tambayar ta gari go wai ibada ba tare da ilimi ba ma'ana ka aikata wani aiki na ibada akan jahilci sai mu ce yanda kamar ba za a kawo mara lafiya a shimfiɗe masa shi a ce ka fasa cikin sa ka fitar da cutar da take ciki ba tare da ka je ka yi wannan ilimi ba haka ita ma ibada na'urani ko duk wani abu wanda yake na ibada dole sai ka ne ka sani menene hukuncin Allah akai shi ibada tsari ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya wajabta mu bayin sa wanda kuma ya nuna mana ya turo mana manzo na musamman wanda ta hanyar wannan manzo zamu koyi yanda zamu bauta mu Ubangiji mu subhanahu wa ta'ala wanda wannan manzo bai bar duniya ba hatta da yanda ake tsugunni domin yin bawali ko bayan gari sai da ya nuna mana in kai tsugunni ga yanda zaka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya nuna mana dan haka duk wani fage mai sunan ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar shi ba wuhi sai da yayi bayani wanda yake mai gamsarwa don haka duk abinda zamu aikata na ibada dole mu je mu nemi sani in ba mu da sani akan abin to mu tambayi masana shin ina buƙatar nayi kaza yayaye dace nayi a shar'anci kamar yanda sahabbai Allah ya ƙara musu yadda ta kana suke tashi su je su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene hukuncin kaza yayaye kamata ayi da kaza kamar yanda Allah ya mana umarni fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun don haka in ka koma nan kusa cikin akdari yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi wa yas'ala al-ulama wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam alladhina yadulluna ala ta'ati Allah wa yuhadhiruna min ittiba'i ash-shaytan shine yake cewa baya halatta ga musulmi ya aikata wani aiki mai sunan ibada sai ya san menene hukuncin Allah game da wannan aiki sai yace in ba shi da ilimi akan wannan aiki wa yas'al ulama a to ya tambayi malamai idan zai tambayi malamai kenan ya diba malamin da yake kusa da sunna shine yace wa yas'al ulama sai yace wa yaqtadiya kuma yayi koyi bil muttabi'ina li sunnati nabiyina sallallahu alaihi wa sallam ga malaman da suke bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace alladhina yaduluna ala ta'atillah waɗanda a kullum aikinsu shine shiryar da mutane akan yin da'a ga Ubangiji ta'ala yin da'a ga banzansa ba suna kira bane abu wani a kira suke abu Allah abu banzansa sai yace wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan sannan kuma suna tsoratar da jama'a suna tsawatar da su dangane da biyar shaytani in ka bi wani baka bi Allah baka bi manzansa ba to shaytani ka bi domin shaytani shine ya raya maka bin wannan mutuma don haka dai aka tsaye duk wani abu mai sunan ibada ya kamata mu nemi ilimi akan sa in muna da masaniya akan shi to mu aikata in ba mu da masaniya mu je mu tambayi malamai su nuna mana menene hukuncin Allah akan wannan abu kuma yaya ake aikata shi na'am wani misali matafiyi mai bulaguro yakan yana da buƙatar ya hada tsakanin salloli biyu masu tarayyan lokaci in ma az-zuhr da al-asr ko magharib da isha to sai ya ga jama'a za su tada sallah sai ya bi su a matsayin su na mazauna ya cika sallah tare da su idan an sanance yana da damar da zai tashi ya kawo la'asar din sai ya jami kwarai da gaske an gane ko haka in magariba ce ya bi su aka yi kai tsaye zai iya tashi ya kawo isha in ya so a yi ta yi domin shi matafiyi yana da damar hada tsakanin salloli biyu masu tarayyan lokaci in ma az-zuhr da la'asar ko magariba da isha ba sharadi bane ba sai in shi kadai zai yi sallar zai yi jami idan ka bi jama'ar da suke zaune a gida waɗanda su ba sa wannan jami in suka gama azhar kai tsaye sai ka tashi ka kawo la'asar in juma'a ce ka bi su suna gamawa kai tsaye sai ka tashi ka kawo la'asar in yaso a yi ta yi darasi da ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama babi na 56 kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 57 قال المصنف رحمه الله تعالى باب القناعة والعفاف والاكتساب في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة ما لن الله يجيك أنسى كيشيوا ونن بابيني وندكي بياني دنجني دا أبن دي زودة دا الله سبحانه وتعالى دا منزنسى game da bayanin dangana alqana'a shine wato dangana mutun ya kame ya wadatu da abinda Allah subhanahu wata'ala ya kasa na arziki ya bashi sai yace wal afa wato da kamewa ya zamanto baka kudin abinda ke hannun jama'a wal iktisadi fil mashi'a fil ma'isha wal iktisadi fil ma'isha wato da takaitawa a wajen rayuwa ko kuma mu ce wajen abinci kenan daidai wa daida babu kasa kai inda ake buƙatar a kai kuma babu maganar wuce gona da iri sai ya ce wal infaq wato da ciyar da dukiya saboda Allah wa dhammi su'ali min ghairi darura, da zargi dangane da roko ba tare da larura ba. Idan muka lura da wannan babi, iya abin da ya kunsa kamar abubuwa ne guda biyar, ko mu ce yana magana akan gaba ɗaya na bin ɗaya har zuwa biyar. Gaba ta farko shine alqana'a, wato dangana. A Hausa kenan, in aka ce alqana'a shine dangana. Me ake cewa dangana? Shine mutum ya wadatu, ya yarda, ya gamsu da abin da Allah ya kasa ya bashi na arziki, iya abin da Allah ya hure maka ka wadatu da shi. Domin ita wannan dangana ita ce za ta haifar maka wannan gaba ta biyu. Duk wanda ya dangana da abin da Allah ya kasa ya bashi, to za ka same shi mutum ne wanda yake mai kamewa, ba ruwan shi da abin da ke hannun jama'a, ba zai je ba ya ma wani ƙarmiriya, sannan kuma ba zai yi ƙeta da hasada dangane da abin da ke hannun jama'a. Ma'ana ya yarda da abin da Allah ya kasa ya bashi na arziki. Ita wannan dangana wata taska ce wadda ba ta ƙarewa. Duk mutumin da Allah ya azurta shi da dangana a rayuwarsa, to Allah ya masa babbar kyauta, ya masa arziki, arzikin da baya ƙarewa. Wanda shi duk mutumin da Allah ya azurta shi da dangana, da shi da mai kuɗin duniya gaba ɗaya, haka suke kunnan doki, suke ba bambanci. Haka al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa ke cewa, idza ma kunta za qalbin qanudin fa anta wa malikud dunya sawa'u. Idan ka zamanto ma'abucin zuciya mai matukar dangana da abin da Allah ya kasa ya bata na arziki, yace wallahi kai da wanda ya mallaki duniya ɗaya kuke, ba ku da bambanci, kai da shi kunnan doki, ba wata tsiya da zai nuna maka. Zamu iske hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake nuna mana dangana ita ce ake kira da wadata. Duk wani abin da mutum zai tara na duniya tarkace ne wanda yake na banza, in har Allah bai bashi zuciya wanda yake mai zuciya mai dangana, to sunansa matsiya ce. To shine anan malam yace wannan babi abu na farko da yake bayani a kansa shine dangana, wanda wannan dangana ita ce dukiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu sai malam yace wal'afaf, wato da kamewa. Abinda ake kira da al'afaf, wato shine mutum ya kame kansa dangane da abinda ke hannun jama'a. Ba ruwanka da abinda ke hannun jama'a, baka kwaɗai, baka hange, koda kana da bukata, wanda ya dauka ya baka fi sabilillahi falillahi alhamdu, sai ka karba, ba zai roka ba kai, an gane ko? Amma baka hangen abinda ke hannun jama'a, saboda illar hangen abinda ke hannun jama'a shi ke haifar da cutar keta da hasada, kuma zai sanya ka kaji gode ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala akan ni'imar da ya baka, an gane ko? Hangen abinda ke hannun jama'a abu na farko zai haifar maka da kwaɗai da zalama, sannan kuma zai haifar maka da cutar hasada. Ka ringa kyashi kana ƙetar abin da ke hannun jama'a, so kake ni'imar da Allah ya musu ta gushe ku zamanto ɗaya da su. Amma in ka wadatu da abin da Allah ya kasa ya baka, ka ga ba ruwanka da abin da ke hannun jama'a, an baka ba a baka ba duk ɗaya, ba za ka samu damuwa ba. To amma duk mutumin da ba shi da dangana, kwaɗan abin da ke hannun jama'a su yake, in an bashi a zauna lafiya, idan ba a bashi ba kuma sai tashin hankali. Abu na farko zai bi mutane ya yi ta zage su, ai su wani ba su da kirki, sun tara dukiya ba sa taimaka ma jama'a. Wannan abu na farko kenan. Wannan kwaɗan abin da ke hannun jama'a zai kai shi ya yi ta yi da mutane, yana zargin su, yana aibanta su. Abu na biyu kuma zai ringa ƙetar abin da Allah ya kasa ya ba su. Abu na uku kuma bai yarda da hukuncin da Ubangiji ta'ala ya yi. Abu na hudu ba zai gode ma Allah akan ni'imar da ya masa. Allah ne ko? To don haka idan mutum ya dangana da abin da Allah ya kasa ya bashi, abu na biyu shine mutum zai kame. Kamewa kuma wannan dangana ita take haifar da kamewa. Domin duk wanda ba shi da dangana ba za ka same shi ba yana da kamewa. Duk mutumin da yake da kwaɗai da zalama, to ba maganar kamewa tare da shi. Don haka waɗannan abubuwa biyu a kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addu'ar da yafi yawaitawa, Allah ya azurta shi waɗannan abubuwa. A cikin addu'ar sa yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. ya Allah ina roƙonka, wato shine tabbata akan hanya madaidaiciya ita ce shari'a. An gane ku? Ma'ana shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiryayye ne, shari'a ma ba mu santa ba, shi ya zo mana da ita. Wannan addu'a abinda yake roƙo Allah ya tabbatar da shi akan shari'a, kamar yadda kullum muke cewa ihdinas siratal mustaqim. Shin me yin wannan addu'a batacce ne ko shiryayye ne? Shiryayye ne. Kenan me addu'ar ta kunsa? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ka tabbatar da mu akan tufarki wanda yake madaidaici. To nan da yake cewa Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah ina roƙonka tabbata akan shari'a. Sai yake cewa wattuka, da tsare dokokinka. Sai yake wal afafa, wato da kamewa. Sai yake wal gina, da wadata. Menene wadata? Shine dangana ta yadda da abinda Allah ya kasa ya baka. Gaba ta uku sai yake wal iktisadi fil ma'isha, wato da takaitawa a wajen rayuwa. Abinda ko kuma mu ce da tattali a wajen rayuwa, abinda ake kira da al-iktisad, wato shine tattali. Me ake faɗa tattali a turance? Economy kenan. An gane, duk abinda zaka yi ka zamanto a cikin lissafi da tsari shine tattali. Idan za a dafa abinci, a dafa abinci wanda yake wadatacce, zai ishi jama'a, amma ba wanda za a yi a zubar da shi a kai shara a zuba. Kuma yana daga cikin tattali mutum ya yi daidai abinda zai wadace shi, shi da iyalin shi, ba tare da kwabru ba. Shi ne sai yake cewa wal infaqi, da kuma ciyar da dukiya. Ka ciyar da dukiyar ka fi sabilillahi, duk wani wanda yake da buƙatar a taimaka masa, to a taimaka masa. Sai yace wa zallis su'ali, wato da zargi dangane da roƙo min gair da rura, ba tare da wata da rura ba. Babu wata darura wadda ta fakar da kai izuwa roƙon jama'a, hakanan kawai kamar da roƙo sana'a. To wannan abin zargi ne wanda musulunci bai yarda da shi ba. Wanda dai wannan abubuwa duk mutumin da ya haɗa su, to wannan shine ake kira da as-sa'id, ma'ana mutumin da ya ci nasara a rayuwarsa ta duniya kafin makomarsa lahira. Dangana idan mutum ya same ta, to ya samu arziki taska wadda ba ta ƙarewa. Kamewa, duk mutumin da Allah ya azurta shi da kamewa, to wannan zai kiyaye mutuncinsa, domin kamewa ita take kare ma bawa mutuncinsa. Kaga ba za ka yi hangen abin da ke hannun wani balantana ya ce ka yi kwaɗan abin da ke hannun shi, in ka je ka masa ilmurya ya kyare ka, ya wulakance ka. Sannan kaga ba za ka ma mutum ƙetar abin da Allah ya kasa ya bashi na arziki. Sannan kuma ba za ka kai kukan Ubangijinka zuwa wani, saboda abin da Allah ya baka ka wadatu da shi. Sannan kuma idan mutum ya zamanto yana da tattali a rayuwarsa, to duk abin da ya samu insha Allah ta'ala zai wadace shi, don ba a buƙatar yau in ka samu kawai ka kakkaɓe hannunka ka ce gobe ma Allah zai kawo. Eh, gobe ma Allah zai kawo, amma ba a buƙatar mumini ya zamanto al-mubazzir. Al-mubazzir shine mai watsa dukiya, duk da cewa al-israf da at-tabzir suna da bambanci. Idan aka ce at-tabzir shine mutum ya ɗau dala ya saka ta inda Allah bai ce a saka ba, mutum ya ɗauki dukiyar da Allah ya bashi ya sanya ta hanya wadda take haramtacciya, to wannan shine ake kira al-mubazziranci, wanda mai yin shi dan uwa ne na shaytani, kamar yadda Allah ya bamu labari a cikin al-Qur'ani, innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin. Idan aka ce shi kuma al-israf, wato shine wuce gona da iri. Misali, kai da iyalinka duka kilo biyu na shinkafa zai wadace ku, amma sai a dafa kilo uku zuwa kilo hudu, a ci abinci a zubar da shi, wanda ba an dafa mai yawa bane, dan in an ci a taimaka ma mabukata, in dan an ci a taimaka ma mabukata, wannan abu ne mai kyau. Amma haka kawai a dafa abinci a zubar da shi, wanda in ka ɗauki misali tsarin ƙasashe waɗanda suke na mawadata, ƙasashen Larabawa, mu ma nan talauci ya sanya abinci baya sami, amma can in an ci abinci ko nama ne sai dai a kashi shara a zuba, ina za ka samu mabukacin da za ka ɗauka ka bashi? Kowa a wadace yake. Yanzu ka ɗau tsarin ƙasa ta Saudiya ko talaka wanda ba shi da sana'a, in dai zai kiyaye, to yana da abincin da zai wadace shi, abincin da mai kuɗi zai ci a nan. Wanda akwai mu'assasat waɗanda suke na musamman, wanda masu kuɗi ne suka buɗe su, wanda duk wanda yake da aure mabukaci, idan ka je ka kai ma'ana sunanka da sunan matarka da iyalinka a duk sati na Allah abu na farko in ka je in ba ka da iyali da yawa misali daga kai sai matarka za a ba ka kilo 5 na makaroni kilo 5 na shinkafa za a ba ka dabino ya kai kusan kilo 5 za a ba ka sukari ya kai kilo 2 zuwa 3 za a ba ka mai gudu irin dan katilitir nama kuma za a rago ne za a raba shi hudu sai a ba ka rabi sai a ba ka kenan kar sannan madara za a ba ka irin gwangwanin nido wanda yake babba an gane ko wannan a wuri ɗaya kenan za a ba ka wannan abu in ka je wani wuri can ma ka rubuta sunanka in ka je tana iya yiwuwa a baka sama da abin da aka baka ana wanda kafin abincin satin sai ya yi na kai koma ka je ka amsa abin da ka amso bai kare ba wai a matsayin talaka wannan ina gaya muku ne wai ba wanda suke yan kasa ba hatta da dalibai waɗanda suka tafi da iyalinsu haka ake ba su wannan abincin duk sati in ka kai passport ɗinka da hotonka da na matarka haka za a baka in ka je ka rubuta sunanka wanda kuma duk abin da kake bukata kan gado kan kujeru kan frigo kan wasu abubuwa akwai mu'assasar da zaka je ka faɗi sunanka in ka je ka bada daga an samu cikin dare za a dauka aje a kai a aje maka wanda ita mu'assasa ce an shirya ta wanda misali ina son ya takalmi yau takalmin nan in ya tsoho na sai sabon takalmi ba zan kai shi shara ba sai in kai shi can waccan mu'assasa in je in kai shi su za su wanke wannan takalmi su gyara shi yana bukatar a dinke shi a dinke shi idan bargo ne nake ruwa na sake sabo can zan kai shi in kujeru na sake na gida can zan kai in tukwane ne in mamai ne ne in fitulu ne da climatizer da komai can zan kai sahin in na hudda sai in kai su can fi sabilillahi a ba wanda yake mabukaci to duk wanda yake mabukaci ba shi halin sa ya in yaje rubuta sunan shi sai su tambaye ka gidanka da lambar gidanka da inda kake cikin dare ba tare da kowa ya sani za a dauko a kawo a aje maka to dan haka kasancewar su irin waɗannan ƙasashe kaga a ce misali ka dafa abincin da ya wuce ka'ida a ci a zuda wannan alwar ziranci ne to amma irin rayuwar mu tana in kana da hali misali kai da iyalinka kilo 2 zai wadace ku da nihin cewa in kun ci kun raga akwai mabukata to ba laifi kakan iya dafa kilo 3 amma in ka san har ba wanda zaka ba a dafa abincin da ya wuce ka'ida to wannan bai yadda cewa haramun ne idan haka ake bukatar shi mumini ya zamanto yana da iktisad yana daga cikin iktisad a matsayin ka na talaka kai rayuwa wanda yake ta talaka ba albashinka ba bai wuce bai taka karaya karya kace kuma rayuwa za ka yi rayuwa wanda take ta mawadata wannan israfi ne wanda bai dace ba iya abin da ake bukata mumini duk abin da za ka yi kai daidai ruwa daidai tsaki ka kalli kanka ka kalli iya samun ka to haka ake bukatar mumini ya zamanto yana da iktisad wanda akwai wani hadisi da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ban san matsayinsa ba wanda yake cewa tattali a wajen rayuwa wannan rabin rayuwa ne ma'ana duk mutumin da yake da tattali a rayuwarsa to zai samu rayuwa wadda take daddada sai yake cewa wal infaqi da ciyar da dukiya ma'ana duk wanda yake da bukata kai kokari ka taimaka masa sai yace wa zalli su'ali da zargin zargi dangane da roko wato ba tare da larura ba in har larura ta fakar da kai na ka roka a taimaka maka to wannan ba ne qala Allahu ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ubangiji ta'ala ke fada a cikin suratuhu wama min dabbatin fil ardi ubangiji ta'ala yace babu abin da ke tafiya a ban kasa dabba wanda take ta sarari ko kuma dabba wanda take cikin teku idan aka ce dabba karka fahimci cewa dabba mai kafa hudu asalin kalima ta dabba an ciro ta ne daga dabba ya dibbu dabiban idan aka ce dabba duk abin da ke tafiya a ban kasa ko wanda yake tafiya a cikin ruwa sunan shi dabba sawa'an dan adam ne ko aljanni ko namun daji ko kwari ne ko menene shine ake kira da dabba ko ma can cikin suratul nur Ubangiji ta'ala ke cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayni wa minhum man yamshi ala arba. Ubangiji ta'ala yake cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, kowace dabba Allah ya halicce ta ne, ma'ana duk wani abu mai tafiya Allah ya halicce shi ne daga ruwa. Allah ne ku sai yace faminhum man yamshi ala batni, daga cikin abin da Allah ya halitta akwai wanda ke tafiya akan cikinsa kamar maciji, kamar tsuntsa da sauransu. Sai yace wa minhum man yamshi ala rijlay, daga cikinsu akwai wanda yake tafiya akan kafa biyu kamar dan adam, kamar tsuntsu. Sai yace wa minhum man yamshi ala arba, daga cikin dabbobin da Allah ya halitta akwai wanda suke tafiya akan kafa hudu. Kaga anan kenan, in aka ce dabba ashe bai keɓanta ba da dabba wadda muke kira a al'adance. In aka ce dabba duk abin da yake tafiya a ban ƙasa sunan shi dabba. To don haka a wannan aya Allah ke cewa wa ma min dabbatin fil ardi, ba abin da ke tafiya a ban ƙasa ko a cikin teku, illa ala Allahi rizquha, face arzikinta na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ya tilasa ma kansa. Ci da sha shi ne ake kira da arziki. In aka ce arziki, kar tunanin kai je nesa. Farko abin da ake kira da arziki shi ne ci da sha. Duk mutumin da ya samu ci da sha, ya samu abin da zai suturce al'aurashi, to arziki ya ƙare, don babu wani arziki sama da wannan. Wannan al'amari na tara dukiya wani al'amari ne na daban. In ba ka da wadatar zuciya ba a kiran shi arziki. An gane ko? To don haka sai ya ce babu wata dabba mai tafiya a ban ƙasa, in ma a cikin sarari ko a cikin teku, illa ala Allahi rizquha, face cinta da shanta al'amari ne wanda ke kan Ubangiji tabaraka wa ta'ala, shi ya wajabta ma kansa. Don haka sai yake cewa wa ya'lamu mustaqarraha, Ubangiji ta'ala ya san matabbatarta. Menene ake nihi matabbatarta? Duk inda take kai kawo a cikin yininta Ubangiji ta'ala ya sani, ko a cikin dare. Wata dabbar a cikin yini ne za ta je ta nemi abinci, in dare yayi sai ta nemi wurin kwanci. Wata dabbar ita kuma yini shine daranta, lokacin hutu ne, sai in dare yayi za a fita a je a nemi abinci. Kenan abinda ake nihi da mustaqarr anan shine wurin kai kawo. Idan mun waye gari, kowa ba zuwa yake, wannan ya tafi ofishinsa, wannan ya tafi ma'aikata, wannan ya tafi gona, wannan ya tafi kiwo, wannan ya tafi masana'antar shi, kowa ya bazu ya tafi wurin neman abinci. Wannan shi ne ake kira da mustaqarr. Sai ce wa mustauda'aha, sannan kuma da makomarta. Abinda ake nufi mustauda anan shi ne ma'awa. Kenan inda in dare yayi za ka zo ka kwanta, Ubangiji ta'ala yana sanadin nan. Shi ne yace wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, sai yace kullum fi kitabin mubin, kowane daya yana tabbaci a cikin littafi wanda yake ma'abucin bayani, shi ne lauhul mahfuz. Kowa da ka sani yana rubuce, tunda Allah ya halicce mu, ko kuma mu ce kafin Allah ya halicce mu, ya halicci halittu gaba daya da shekara 50, Ubangiji ta'ala duka ya rubuta komai ya kare. Ya san wane ga sana'ar shi, in an wayi gari ga wurin da zai je ya nemi abinci, in dare yayi ga inda zai zo ya kwanta. Motsa kafa da zaka yi kafin Allah ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakankaninsu da shekara 50, tuntuna Allah ya rubuta. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa, kamar yanda hadisi yake cikin sahihu Muslim, qaddara Allahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi bi 50 alf am. Sai yake cewa wa arshuhu ala al-ma'a kama qala. To dan haka kasancewar anan duk abin da yake tafiya a ban ƙasa, iya abin da muke so mu sa a cikin tunaninmu, cinsa da shansa abu ne wanda Allah ya dauna wi, ba a dora maka ba. An gane ku? Iya abin da aka dora maka shine sababi ka tashi ka nema. To amma wannan neman naka ba shi bane ba cewa dole sai ka samu, wannan sababi ne ka kama. In Allah ya ga dama sababin yayi amfani, in ya ga dama yake amfani. So nawa misali mutum zai dauko gatarin shi ya kewaya, tunda safe yayi ta yawo har magariba ta yi, bai samu ba inda zai fuskare barantana ya samu abincin da zai ci. Shin ya kama sababi ko bai kama sababi ba? Ya kama sababi. So nawa manomi za a yi ruwan shuka ya je ya yi shuka, idan ya yi shuka kaka ta yi kuma bai girbi komai ba, ya kama sababi amma Ubangiji ta'ala bai so ba bai nufa ba to dan haka arziki abu ne wanda yake hannun Allah subhanahu wa ta'ala kowa da kasani cinsa da shansa Ubangiji ta'ala bai dura mu ba shi ya dura ma kansa shi zai ba mu ci shi zai ba mu sha wannan aya makamantanta suna da yawa a cikin alqur'ani daya daga cikin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa samiul alim Allah yace wa ka ayyin min dabbatin fil ardi dewa dabbar dake tafiya a ban kasa ma'ana mutum ko aljan ko dabba la tahmilu rizqaha Allah yace ba ta iya daukar arzikinta ba yanda za a yi ka samu wata dabba a duran kasa in ma ta cikin sarari ko da take cikin teku wanda take daukar nauyin kanta sai ya ce Allahu yarzuquha wa iyyakum duk wata dabba da ka sani da ku da ita gaba daya Allah shi yake azurta wa huwa as-sami'u kuma shi ne shi ne dangane da abin da bayansa suke fada al-alim kuma masani ne dangane da halayensu ya san wanda yake da ya san wanda bai ya haka can a cikin suratu Qaha Ubangiji ta'ala ke cewa wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa Ubangiji ta'ala yace ka huri iyalinka da tsira sallah kaga ne wa amur ahlaka bis salati Allah yace ka umarci iyalinka dangane da tsira sallah sai yace wasbir alaiha sannan kuma ka dau hakuri akan ta dan sallah abu ce mai nauyi sai Allah ya ce la nas'aluka rizqa bamu tambaye ka ba ci da sha cewa da kai da iyalin naka bamu tambaye ka ba ci da sha Allah ya ce nahnu narzuqu ba iyalinka kai kanka Allah ya ce mu muke azurta ka mu muke ciyar da kai to kaga waɗannan ayoyi guda uku gaba daya me suke nuna mana ci da sha gaba ɗayan shi abu ne wanda Allah ya daukan ma kansa ya wajabta ma kansa duk wata halitta da Allah ya halitta shi zai bata abinci shi zai bata abin sha dan haka a cikin hadisi sahihi hadisi ne al-Qudsi wanda yana cikin sahihu Muslim riwaya ta Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Ubangiji ta'ala yake cewa ya ibadi kullukum ja'irun ya ku bayina dukkan kuma yunwata ne Allah yake cewa sai wanda na ciyar da shi saboda haka ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku dukkan kuma yin wata ne Allah ya ce sai wanda na ciyar da shi dan haka ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku to dan haka wannan aya in har mutum ya tsaya ya lura da cewa arziki abu ne wanda Allah ya dora ma kansa kowa Allah zai bashi ci da sha kenan anan zaka dangana da abin da Allah ya kasa ya baka ba maganar ka ringa hangen abin da ke hannun mutane kuma iya abin da yake kanka wato shine ka kama sababi ka tashi ka nema kar ka ringa wani tawakkali wanda ake kiran shi tawakkul komawa da baya da kaskanci na cewa randa tana daka Allah yake ba ta ruwa ta sha wai makahu me yake cewa bashi da me yake cewa Allah ke tun ka taba ganin makahu makahi nawa suke fitowa da sai suke yawo suke kewayawa wanda wasu makahin suna da sana'a wasu kuma sai sun kewaya sun yi bara saboda ba su da wata sana'a wanda za su iya yi kenan dan haka in aka ce shi tawakkali dangana kenan dole sai ka tashi ka kama sababi ba za ka ce ba na dangana abinda Allah ya kasa ya bani zai zo a'a sai ka tashi ka kama sababi wanda bayani ya gabata ba su dai ba su biyu ba Allah yana nuna mana komai yana da sababi Maryam alaiha salam tana cikin naguda sai ta fakar da ita zuwa wata itaciya ta dabino sai ta je ta jingino da ita Ubangiji ta'ala sai ya turo wahayi na musamman sako Allah ya ce wa huzbi ilayki bi jiz'in nakhla tusaqil alayki rutban janiya fa kuli washrabi wa qarri ayna Ubangiji ta'ala ya ce ya ke Maryam girgiza wannan itaciya ta dabino in har kin girgiza ta Allah ya ce ƴaƴanta za su fado Allah ya ce in sun fado ki dauka ki ci sannan kuma ki sha ga idan ruwa Ubangiji ta'ala ya gudanar da shi a karkashin ta kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya Allah ya ce ta girgiza wannan itaciya ta dabino in har ta girgiza ƴaƴan dabiniyar za su fado Allah ya ce in sun fado ta dauka ta ci in ta ci Allah ya ce kuma ga ruwa ne yana gudana a karkashin ki Allah ya ce ki kulwa ki sha mudiba mu ga halin da Maryam take ciki fa hali ne wanda yake na nakuda wanda mace ko in tana cikin nakuda galibi bata san inda kanta yake duk wani rauni na duniya ya hadu tare da ita to amma duk da haka Ubangiji ta'ala sai ya ce ma Maryam girgiza wannan itaciya da ni kuma ina karhin Maryam ina karhin girgiza icen da ni kai kaddara cewa Maryam tana cikin lafiya kuma bata cikin koshin lafiya ina Maryam ina girgiza iccen dabino wanda iccen dabino wani mutum biyar ma ba za su iya jijjiga shi ba to amma dan Allah ya nuna mana komai yana da sababi sai Allah ya ce ta girgiza iccen dabino shin Allah ba shi da ikon ya sanya dabinon yayi girgiza ya zubo ko kuma Allah ya sanya dabinon ya karkato ya yi sujada kasa Maryam ta cira ta ci yana da iko akan haka amma dan ya nuna mana komai da sababi sai Allah ya ce ta girgiza iccen dabino bugu da ƙari annabi Musa alaihi salam lokacin da mutanen shi suka zo suka nemi cewa annabi Musa ya roƙa musu Allah ya shayar da su ruwa ya tsaya Ubangiji ta'ala sai ya yi wahayi ga annabi Musa Allah ya ce masa ya kai Musa bigi wannan dutsi da sandarka in har ka bigi dutsin Allah ya ce idanun ruwa za su keto daga cikin shi Annabi Musa ya daga sanda ya bugi dutsin kai tsaye ido 12 na ruwa suka bulbulo kamar yadda Allah yake faɗa mana wa idh tasqa Musa liqaumihi fa qulna dhrib bi asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 ayna qad alima kullu unasin mashrabahum al-aya shin anan Allah ba shi da ikon ya sanya dutsin ya faso da idanun ruwa ba tare da Annabi Musa ya buga sandan shi amma dan a nuna mana kuma yana da sababi sai aka ce Annabi Musa ya doki dutsin da sandan shi yana bugawa sai idanun ruwa suka fito kuma can lokacin da Annabi Musa alaihi salam suna cikin tafiya ko suna ta kansu za su tsira shi da mutanansa sun zo bakin teku fir'auna da jama'arsa sun dirka ko mutanen annabi Musa suka ce inna la mudrakuna lalle mu za a cin mana in ku aka cin mana za a halakar da mu domin gaba ga teku bayan kuma ga fir'auna da jama'arsa kamar yadda a Hausa ake cewa gaba kura bayan sayaki annabi Musa ya ce kalla inna ma'i rabbi sayahdi ba yanda za a yi a cin muku domin ubangiji na yana tare da ni kuma zai nuna min ina ne mafita agajin Allah yana tare da ni take yanki Allah sai yi wahayi ga annabi Musa Allah ya ce masa ka bugi teku da sandarka annabi Musa ya daga sanda ya bugi teku take yanki teku gaba ɗayan shi sai ya bushe sai ya yi hanyoyi kamar yadda Allah ya ce fanfalaka fa kana kullu firqin kabbaudil azim a lokacin nan annabi Musa da jama'arsa kawai sai suka shiga teku ya riga ya bushe azaliku suka taka suka wuce annabi Musa karshen jama'arsa sun fita na fir'auna karshen jama'arsa gaba ɗaya sun shigo ubangiji ta'ala sai ya ruhu musu da teku gaba ɗaya ta halaka su nan inda Allah ya ga dama ba tare da annabi Musa ya buga sandar shi sai Allah ya sanya teku ta bushe amma dan a nuna mana komai yana da sababi sai Allah ya ce ma annabi Musa ya buga sandar shi da ya buga sandar shi sai teku ta bushe kaga wannan ana nuna mana komai yana da sababi to illa kasancewar sababin nan kada mu dogara akan shi in ce a kawai tunda nayi aure dole ne in samu da saboda ai daman ta hanyar aure ake samun da mutum nawa ya aure har ya mutu bai aibu ba aure sababi ne na samun yaya amma ba aure ne yake bada yaya ubangiji ta'ala shi yake badawa mutum nawa ya sai ya zo ya kama sababi ya zo ya kasa kayan kasuwa ya wuni bai sai da ba kaya suka yi tsawa shi ya kama sababi ko bai kama sababi kuma ya zo ba inda ake bukata kayan ma da yaje sai da ya tambaya wani kaya ne jama'a suka fi so wanda in ka kawo za su dauki dandana aka ce masa kaya kala kaza yaje ya sayo kayan ya kawo ya baza kayan suka rike masa wuya har ma wanda zai ba bashi yake nema to kaga ya kama sababi amma Allah bai yarda ba manomi nawa yayi shuka a farkon damuna yayi noma yayi maimai bayan yayi tunu mai kyau da komai amma zuwa ƙarshe a kakafin bai girbi komai ba sai mu ce bai kama sababi ba gonar sai da shekara yana kai taki ba abin da bai yi kuma an yi ruwa amma kuma komai ya ki amfani wannan duka al'amari ne na Allah shi sababi sai ka kama amma tunaninka sai ka maida shi zuwa ga Ubangiji ka bar masa lamarinsa yanzu misali anan annabi Ibrahim alaihi salam don ka san da cewa sababi sai in Allah ya ga dama yake amfani, in Allah bai ga dama ba ba yanda za a yi duk abin da ka kama na sababi ba zai yi amfani ba. A iya dai sababin kone abu ita ce wuta, duk abin da aka sa cikin wuta, wuta ta kone shi kurmus. To sai ga Annabi Ibrahim alayhi salam an jefa shi cikin wuta, kuma wutar ta ki kone shi ta zama to sanyi da aminci. Waye hana wutar wannan ta kone Ibrahim alayhi salam? Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wuta ita ce sababin kone duk wani abu da ka sani, amma duk wani abu da ka sani sababi bai isa bai yi tasiri sai da izinin Allah. Don haka da aka jefa Annabi Ibrahim alayhi salam cikin wuta, Ubangiji ta'ala ya ce ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ke wuta Allah ya ce ki zamanto sanyi da aminci ga bawana Ibrahim alayhi salam. To don haka anan da Allah ya ce babu wani abu mai tafiya a ban kasa face cinsa da shansa, shi ake kira da arziki kenan. Cinsa da shansa akan Ubangiji yake, tufafin da zaka sa akan Ubangiji ta'ala yake. Don haka ya ce ya ibadi kullukum harin, ya ce ya ku bayina dukkan ku sai tafiya. Ubangiji ta'ala ya ce illa man kasautuhu, sai dai wanda na tufatar da shi. Fastaqsuni aqsukum, Allah ya ce ku nemi tufatarwa ta in tufatar da ku. To don haka anan cin mu da shan mu akan Ubangiji ta'ala yake, amma kuma dole mu kama sababi, dole mu tashi mu nema. Kar mu mai da wannan sababi cewa shi zai bamu abin da muka nema, a'a mun biyo hanyar da ta dace, amma sai mu ne kama Allah lamarinsa, mu dogara da shi, mu nemi agaji nashi akan cewa sababin da muka kama ya amfani. Wa qala ta'ala lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna allaha bihi alim. Ubangiji ta'ala ke cewa lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi, ku waɗanda aka ce ku ciyar da dukiyar, Allah ya ce in har za ku ciyar da dukiya, Allah ya ce ku ciyar da ita lil fuqara'i allazina usiru fi sabilillahi, ga talakawan da aka tsare su domin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah. Kafin wannan aya Allah ya kwaɗaitar da bayinsa, ya ja hankalinsu akan cewa su yi ƙoƙari su ciyar da dukiyarsu. To amma suwa suka fi dacewa a sarrafa dukiya zuwa gare su, shine anan Allah ya ce lil fuqara'i allazina usiru fi sabilillahi, Allah ya ce ku ciyar da wannan dukiya ga talakawan da aka tsare su domin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah. Su ne waɗanda suka tsaye da kansu a matsayin sojojin musulunci, wanda ake kiransu ahlus suffa, wanda sun ƙaurace ma gidaddajinsu, sun kauru nan Madina sun tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda aka musu katuwar rumfa a gaban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda aka musu laqabi da ahlus suffa, su ne waɗanda talakawan da Allah yake nihi da wannan aya. Amma ayar ba ta takaita ba a kansu, duk wani wanda yake talaka mabukaci mai kokarin ɗaukaka addinin Allah ta kowace hanya, mai kokarin kawo agaji don addinin Allah ya ci gaba, to a farko duk wata dukiya shi ya kamata a ce makama. Shi ne anan ya ce lil fuqara'i allazina usiru fi sabilillahi, Ubangiji ta'ala ya ce ku ciyar da wannan dukiya ga talakawan da aka tsare su domin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah. Lafazin usiru ma'khuzun ne min al-hasr, idan aka ce al-hasr shine a takaita abu, a tattara shi a guri daya. Waɗannan talakawa ba su da wurin tafiya illa nan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, nan shine wurin barcinsu, kuma nan shine wurin wannan gizo. Amma fa duk da haka a matsayin talaucin da suke ciki, da ba su wata makoma a Madina, ba haka ba suka leke kafa, in aka wayi gari zuwa suke siyo itace su kawo su saida. Sannan duk wani aikace-aikace na hidimar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ke, kuma sannan a tsawon yininsu bayan sun gama aikace-aikacensu suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna koyon hukunce-hukunce na addini. In dare yayi kuma su ne masu tsayawa game da kusantar Ubangiji tabaraka wa ta'ala da nafilfili da karatun Alkur'ani, wanda galibin ahlus suffa mahaddatan Alkur'ani, wanda ba su da wani aiki illa kasancewar koyon hukunce-hukunce na addini da zuwa aje ayo itace, sannan in shahadi ya tashi kuma su ne a sahun gaba. Don haka Allah ya ce uhsihu fi sabilillah, talakawan da aka tseda su aka tsare su domin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah. Sai Allah ya ce la yastati'una darban fil ardi, ba su da ikon bulaguro a ban ƙasa domin saye da sayarwa, ba su da wata dukiya, ba su da jari wanda za su ringa bulaguro su je su sayo kaya su kawo su tseda, dukkansu talakawa ne. Ubangiji ta'ala addarab ana abinda ake nihi as-safar, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa a can wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salah, da fadar ta can wa akaruna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah yadribuna ay yusafirun. To shine anan Allah yace la yastati'una darban fil ardi, ba su da ikon bulaguro a ban ƙasa domin su yi da sayarwa, talakawa ne wanda ba su da jari. Amma duk da haka Allah ya ce ya hasabu humul jahilu abinya'a, wanda ya jahilci lamarinsu, karka fahimci jahilci a nan kishiyar ilimi, an gane ko, wanda bai san ka ba jahili ne a kanka. Ya hasabu humul jahilu, wanda ya jahilci lamarinsu, Ubangiji ta'ala ya ce ya hasabuhum, zai zace su aganiya a cewa mawadata ne, minar ta afu saboda kamewa, ga su talakawa ne mabukata. To amma idan ka gansu sai ka yi tsammanin mawadata ne, saboda babu ɗaurin fuska sai walwala, babu nuna alamar cewa suna da bukata, balantana su je su ma wani ilmiya. Shi ne Allah ya ce ta'rifuhum bisimahum, za ka sane su da alamarsu. Mice ce alamarsu? Shi ne kamewa, ba sa roƙon kowa. Allah ya ce la yas'aluna an-nasa ilhafa, ba sa roƙon jama'a, roƙo wanda yake na nacewa ko kuma kwata-kwata, ba sa roƙon jama'a. An gane ko roƙon ne anan kwata-kwata Allah ya kure musu. Wasu malamai suka ce la yas'aluna an-nasa ilhafa, in ma sun yi roƙon to ba sa nacewa, dan shi kanshi naci a wajen roƙo wannan abin zargi ne. Anan abinda muke so mu gane, shin wannan aya yabo ne Allah yake ko ba yabo bane? Yabo ne Allah yake, suwa Allah yake yabo, bayi mu'mine waɗanda suke masu kamewa. Mutumin da yana da bukata, yana cikin tsananin bukata, amma kunya da kare mutunci, ba zai sanya shi ba ya buɗe bakin shi cewa na taimaka masa. Amma in ka gane yana cikin bukata, kai zaka taimaka masa. Don haka ne Allah yace ta'rifuhum bisimahum, za ku sane su da alamarsu. Daga kadansu za ka ga cewa mutane ne masu bukata, ga riga a kote, ga jiki ya bushe ya kanjale. Daga ka ga mabukaci ka san mabukaci, shi ne ana Allah ya ce ta'rifuhum bisimahum. Allah ya ce ku mu'mine za ku sane su da alamarsu. Alamarsu shi ne kenan alamar suna da bukata, don saboda mabukaci daga ka kalle shi da fuska za ka iya ganewa. Duk ƙoye-ƙoyen da yake za ka iya gane cewa wane fa yana da bukata. Idan ka kalli tufafin da yake jikin shi za ka san da cewa mabukaci ne. Idan ka kalli yadda yanayin jikin shi yake, fatar shi, za ka san da cewa mabukaci ne. Shi ne amma duk da haka Allah ya ce la yas'aluna an-nasa ilhafa, ba sa roƙon mutane roƙo wanda yake na nacewa ko kuma kwata-kwata, ba sa roƙon jama'a. Don haka wannan yabo ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ga bayansa mu'mine waɗanda suke masu kamewa, waɗanda ba sa roƙon jama'a, domin roƙo abin zargi ne. Wa qala ta'ala wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Ubangiji ta'ala ke cewa wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, bayan Allah waɗanda suke na ƙwarai, wanda Allah ya fara zano sifofinsu tun daga fadarsa, wa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladina yaquluna rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana garama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sai ce walladina idza anfaqu, sune dai wadanda idan za su ciyar da dukiyarsu, in ma a karan kansu ko kuma ga iyalinsu, Allah ya ce lam yusrifu, ba sa wuce gona da iri. A matsayinka na gwabru mara iyali, in za ka dafa abinci, ka dafa abincin da zai wadace ka, ba ka dafa abinci ka zubar da shi ba. An gane ko? Idza anfaqu lam yusrifu, in za su ciyar da dukiya ga kansu ko ga iyalinsu, Allah ya ce ba sa wuce gona da ido. Sannan Allah ya ce walam yaqtubu, kuma ba sa kuburu. Me ake cewa kuburu? Shi ne ka kasa dafa abin da zai wadata. Misali ana idan iyalinka kaddara cewa abin da zai wadace su kilo biyu na shinkafa, to a matsayinka na mumini bai yarda cewa ka ba su kilo 1 da rabi. In kilo biyu zai wadace su, to bai yarda cewa ka ba su sama da kilo biyu, ka ba su kaman kilo 3 wanda za a ci abinci a bar shi a nan, wato yayi tsami, ba wani mabukaci da za a ba shi, to wannan bai yarda cewa. Sifa ta mumini ba wuce gona da iri, kuma babu kasa kai inda ake bukatar a kai. Shine Allah ya ce a nan su mu'minan kwarai, idan za su ciyar da dukiyarsu, Allah ya ce lam yusrifu, ba sa wuce gona da iri, walam yaqturu, kuma ba sa kwaro, in ma su ma kansu ko su ma iyalinsu ba sa yi. Dan duk a lokacin da ya zamanto mutum yana ma iyalin shi kwaro, to ya halatta matar shi bayan idan shi ta saci wani abu abin da zai wadace ta ita da diyanta. Hindu ta kai karan mijinta Abu Sufyan, Allah ya kara masa yadda wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ya rasulullahi, mijina mutum ne wanda yake mai kwaro, ni da ƴaƴana baya ba mu abin da zai wadace mu na abinci. Tace ya rasulullahi, me kake gani in na dauka a bayan idan shi? Manzon Allah ya ce dau abin da zai wadace ki ke da ƴaƴanki. An gane ku? In baka ba matarka abin da zai wadace ta ita da ɗiyanta, to ya halatta wasu ƴan kuɗinka da duk wasu abu bakin gwalgwado wanda zai wadace ta ka ƙara ita da ɗiyanta, ya halatta, saboda haƙƙinta ne ka tauye mata ana, wanda kuma ba sifa bace wata mumini. Amma fa anan kar ta sike ta ɗau abin da ya wuce ƙa'ida, bakin iya abin da zai wadace ta ita da iyalinta a wannan yini za ta ɗauka, gobe ma iya abin da ka ba ta sai ta ƙara iya abin da zai wadace ta ita da iyalin, ita da ɗiyanta. An gane ko? To shine anan Allah ya ce muminai ba sa wuce gona da iri a wajen ciyarwa, in ma kansu za su ciyar ko kuma iyalinsu. Sai ya ce walam yaqturu, kuma ba sa kwaro. Sai ya ce wa kana baina zalika qawama, Ubangiji ta'ala ya ce ciyarwan muminai ta kasance tsakatsakiya tsakanin kenan wuce gona da iri da kwaro, kenan iya daidai wuri da ake abin da zai wadace mutane. Kaga wannan aya mai take nunawa shine al-iktisad, kenan mumini ya zamanto yana da ekonomi a rayuwarsa. Duk abin da ka samu ka tattala shi, kayi lissafi, kayi lissafi komai ka kayi gwalgwadon iya abin da zai wadace ka a matsayinka na talaka, kayi rayuwa wanda yake ta talaka. Kar ka samu kuɗi kayi rayuwa ta mawadata, shikenan ka kakkafe abin da ke hannunka, gobe kuma ka zara ido. Iya bakin abin da ake bukata kayi daidai wadaida. Haka ita ce ɗabi'a ta muminai, kuma yabo ne wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ke yi akan bayansa masu wannan hali da nasila na Qur'ani. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Ubangiji ta'ala ke cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa, Allah ya ce ban halicci aljin da mutum. Aljin wato wani sunfi ne na halitta wanda Ubangiji ta'ala ya halicce su, wanda idanunmu ba sa hango su. Aljani ta fuskar halitta ɗaya yake da ɗan adam, amma ta ɓangaren sinadarin da Allah ya halicci aljan ya sha bamban da sinadarin da Allah ya halicci ɗan adam. Aljan Allah ya halicce shi daga tsantsar wuta wadda take tacecciya, kamar yadda Allah ke ambata mana a can cikin suratul Rahman, wa khalaqal janna min marjin min nar, kamar yadda shi Iblis ɗin da kansa yake cewa khalaqtani min nari wa khalaqtahu min din. Amma shi dan adam Allah ya halicci mahaifinsa na farko Adam daga laka, sannan mu kuma Allah ya samar da mu ta bangaren wato shine uwa da uba, ma'ana da ruwa wanda yake na mani. In aka ce aljan kenan halitta ce wanda suna aure suna aihuwa, kamar yadda muke aure muke aihuwa, wanda Allah ya dora mana dokoki, ya dora musu dokoki kamar yadda ya dora mana, wanda da mu da su gaba daya manzanmu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda tsakanin mu da aljanna duk wanda yayi aiki na kwarai makomar mu aljanna, duk wanda ya kangare ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala makomar shi ita ce wuta. To amma anan da aka ce aljin, abinda muke so mu gane ka'ida ta Larabci, duk wata kalima in ka samu harafin jimun da nunun a cikinta, to abin nan abinda take fa'idantarwa shine koyuwa. Abu wanda yake koyayye a shine ake amfani da kalima da harafin nan guda biyu, aljim wan nun. Don haka kasancewar aljini da aka ce masa aljin saboda ido bai ya hango shi. A Larabci ɗan yana cikin cikin mahaifiyarsa kafin a haife shi me ake ce masa? Aljanin, janin, saboda ido baya hango shi. Don haka Allah ya ce wa idza antum ajinnatun fi buuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum. Aljanna ba a ce mata ba aljanna, domin idaniya ba ta hango ta. An gane ko? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jaza'an bima kanu ya'malu. Garkuwa wanda mayaki yake kare gabansa saboda sukan mashi, iya abinda ake ce mata junna. To dan haka anan Allah ya ce da aljanna mutum, Allah ya ce ban halice su ba illa bi ya abuduni, sai dan su bauta min kuma su kadaita ni a cikin ibada. Illa bi ya abuduni ay illa li yuwahhiduni bil ibada, sai domin su kadaita ni a cikin ibada, domin ibada Allah ya ce haƙƙina ne, bana tarayya da kowa a cikin abu wanda yake mai sunan ibada. Kamar yanda ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada, kamar yanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa haqqullahi ala alibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, dan haka illa li ya'buduni ay li yuwahhiduni bil ibada wa yufarriduni bid du'a. Sai Allah ya ce ma uri, wannan aya kenan kace take nuna mana hikima dangane da halittar mutum da aljan. Da mai tambaya zai tambaye ka menene hikima ta Ubangiji ta'ala dangane da halittar mutum da aljan, amsa ce takaitacciya shine kadaita shi a cikin ibada. Sai ya ce ma uridu minhum min rizqin, Allah ya ce bana nihin wani arziki game da bayina. Duk mutanen da na halitta tun daga Adam har izuwa kiyama da aljannun da na halitta gaba ɗaya, Allah ya ce bana nihin wani arziki ta bangaren su cewa su tara mu arziki. Kamar yanzu misali, mutumin da ya sayi bayi ya tura su kasuwa, me yake nihin su tara masa arziki? Ko a yau da ba zamanin bayi bane, idan kai yara kowa ka bashi kaya, wannan ya tafi kasuwa kaza, wannan ya tafi kasuwa kaza, me kake bukata? Su sai da wannan kaya su kawo maka riba domin ka tara arziki. To Allah bai halicce mu luda aljan, Allah ba yana nihin cewa mu tara masa arziki domin mawadaci ne. Sai ya ce wa ma uridu an yudi imuni, Allah ya ce kuma bana nihin su ciyar da ni, ba ina nihin su ciyar da ni ba. Sai ya ce inna allaha huwa arrazzaqu, lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai matukar azurta bayinsa ta inda ba sa zato ba sa tsammani. Zulquwwatul matin, kuma shi ne mai tsananin karfi wanda ba abin da yake gagara shi. Tunda Allah ya halicci duniya yake ciyar da bayinsa, kuma har kiyama shi ne zai ci gaba da ciyar da su, kuma Allah bai kasa ba kuma ba zai kasa ba nan gaba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yadullahi mal'a, yace hannun Allah cike yake da arziki. Sai yake cewa la tudiruha nafaqa, manzon Allah yace ciyarwa ba ta tauye abin da ke hannun Allah. Manzon Allah yace ara'aitu, yace ku bani labarin gwalgwadon abin da Allah yace yace yadda bayansa tunda ya halicci duniya har zuwa kiyama, ku bani labarin gwalgwadon arziki nawa ne. Duk abin da Allah ya ciyar da bayansa har zuwa yau bai rage komai abin da yake wajen Allah na arziki, kuma har kiyama duk halittar da za su zo Ubangiji ta'ala shi ya dau nauyin cinsu da shansu, kuma wannan ba zai tauye komai daga cikin arzikin Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Ubangiji ta'ala yace ya ku bayina, da a ce mutanen ku da aljannun ku, farkon ku da karshen ku tun daga Adam har zuwa kiyama mutun da aljan, Ubangiji ta'ala yace qamu fi sa'idin wahidin, za su tsaya a fili guda, fasa'aluni gaba ɗayan su roke ni, kowa ya daga baki yayin roko ya ce ya Allah ni iya abin da nake bukata, ka bani miliyar dubu ta dolar ko ta sefa ko ta euro. Shi ma wannan ya tashi yayin rokonsa gaba ɗaya tun daga Adam alaihi salam har zuwa kiyama mutun da aljan, Ubangiji ta'ala yace su tsaya a fili guda, kowa ya roke ni, kuma kowa in dauki abin da ya roka in bashi. Ubangiji ta'ala ya ce ma na kasa min ma'in di illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wannan abin da zan dauka in ba su Allah ya ce bai rage komai daga abin da ke wajena na arziki. Allah ya ce sai dai gulgudan abin da allura ke ragowa in an tsoma ta a cikin teku. Kamar ka je bakin teku ka dau allura ka tsoma. Ka tsa ka huddo ta abin da allura ta dauko shine kadai abin da aka rage a cikin arzikin Allah. Ya ba kowa abin da ya roka tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta mutun da aljan. To dan haka anan Allah da ya halicce mu da aljan Allah ya halicce mu saboda wata hikima shine kawai mu kadai tashi a cikin ibada. Allah baya nihin mu tara masa arziki kuma baya nihin mu ciyar da shi. Dan haka cin mu da shan mu abu ne wanda ya daukan mu kansa nauyi mu iya abin da yake kan mu kawai mu bauta masa. Nema da zamu tashi mu yi wannan nema ma ibada ne. Ibada ce wanda take mai zaman kanta mu tashi mu je mu nemi ci da sha kar mu zauna mu dora kafa ɗe kan ɗe wannan nema da zamu je ibada ce wanda duk abin da zamu yi na wahala a cikin wannan nema sakamakon lada ne zamu tarda a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala a gobe kiyama. Don haka dai anan in mutun ya san da cewa ci da sha abu ne wanda Allah ya dau nauyin sa kai iya abin da ake bukata ka kadaita Ubangijinka a cikin ibada kenan wannan dole zai kai ka zuwa ka dangana ka kame ka yarda da abin da Allah ya kasa ya baka. Kuma duk abin da Allah ya baka na arziki ba za ka ma kanka ruwa balantana kama wani. Za ka ciyar da kanka ka ciyar da iyalinka da gulgudu duk wanda yake da bukata kuma za ka taimaka masa. Yawan ciyar da dukiya baya son ya dukiya ta kare. Tara dukiya mutum yayi ruwa baya son ya dukiya ta zauna. Nawa suka tara dukiya suka ke ciyarwa ba su ciyar da kansu balantana su ciyar da wasu kuma aka wayi gari dukiya ta wasu. Al'amari ne wanda ke hannun Allah kenan iya abin da ake bukata mumini ya zamanto daidai wa daida a rayuwarsa. Mu je wannan hadisi na gaba sai mu dakata. Wa ana sai yake cewa wa ammal ahadith fataqaddama mu'zamuha fil babain as-sabiqain wa mimma lam yataqaddam ana abi hurairah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala laysa al-ghina an kathratil ard ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه والعرض بفتح العين والراء هو المال واتو ابو هريره الله يكرمه مسا يدا كي تشوا منزل الله صلى الله عليه وسلم يجي ليس الغنى ان كثرت الارض واتو يوان دوكيا منزل الله يجي با ايتا بچي با وداتا wanda wannan fa ya sha bamban da tunanin mafi yawa yau in ka ji an cewa na mawadaci ne to iya abin da kake hange gida nawa gare shi mota nawa gare shi gona nawa gare shi miliyan nawa yake da ita a kwantikin shi iya abin da kawai tunanin mu ya tsaya in an ce mawadaci mai dukiya shine mawadaci to gaba ɗaya wannan manzo Allah ya ce tunani ne wanda yake na kuskure ba haka bane laysal gina an kasratul ard manzo Allah ya ce yawan dukiya ba shi bane wadata sai ya ce walakinnal gina ginan nafs manzo Allah ya ce wadatar zuciya ita ce wadata duk wata wadata in dai ba wadatar zuciya bace to sunan tsiya. Yanzu a yau zaka samu mutumin da ya mallaki sama da miliyan 100 ka samu mai jikka 100 ya fi shi kwanciyar hankali da nutsuwa ya fi shi wadata wanda shi miliyan 100 ne yana ganin kamar ma bai da komai hari yake yaga cewa ya samu kamar miliyan 2 ko miliyan 3 amma shi mai jikka 100 nan ya wadatu da wannan jikka 100 da Allah ya bashi bai ya hangen abin da ke hannun kowa kuma bai yake kar kowa bai ya hasadar kowa amma zaka samu shi mai miliyan 100 yana hangen wani yana hasadar shi saboda me yasa bashi da wadata ta zuciya. Zaka samu wannan miliyan 100 tashi inda za a zo a tsaya a ce masa kawo wani abu za a ce maka ma addinin Allah a cikin wannan miliyan 100 ba zai iya hudda jikka 5 ko jikka 10 ya bada amma sai kaga mai jikka 100 ne ya jure ya dauki jikka 10 ya bada ko sama da haka. To dan haka wadatar zuciya ita ce wadata ba yawan dukiya ba. In Allah ya baka wadatar zuciya to wannan ka zama mawadaci a rayuwarka ta duniya kafin makoma lahira. Amma duk wanda Allah ya zare wadata ta zuciya wallahi zaka same shi a kullum banda jaje ba abin da yake kasuwa ba ta tafiya ga yadin mun raba kaya mutane sun rike kamar na kakan su sun gidawowa da kudi haka zaka same shi kullum kawai banda jaje ba abin da yake to amma sai ka same shi shi wannan mai dan jari wanda yake kankan ne ya wadatu da abin da Allah ya bashi yayi barci har da saleba amma shi wannan ba magana bace in ma za a yi barci wani lokaci sai an sha wasu kwayoyi wanda suke da magani kullun iya tunanin shi kawai akan wannan yake shi kuma mumini iya abin da ake bukata ya wadatu da abin da Allah ya bashi ya san menene makasudin samar da shi a ran kasa shine kadaita Allah a cikin ibada dan haka anan manzon Allah ya nuna mana duk tunanin mu tunani ne na kuskure cewa tarin zuciya shine wadata manzon Allah ya ce ba shi bane ba wadata laysal gina an kasratil ard al-ard shine malami yace alma kamar yadda can Allah yace turiduna ardad dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizul hakim sai yace walakinnal gina sanide wadata ta hakika manzo Allah yace ginan nafsi ita ce wadata ta zuciya dan haka al-imamu shafi'i da ya kalli wannan hadisi shine ya rera wannan baiti yake cewa idza ma kunta za qalbin qanuin fa anta wa malikud dunya sawa'u in har ka zamanto ma'abucin zuciya mai matukar dangana yace wallahi kai da wanda ya mallaki duniya gaba ɗaya dai kuke ba ku da wani bambanci Allah ya azurta mu da wadata nan zamu dakata wadata ta zuciya da fatan abu da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk